أكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوان وتعشى ليلة رمضان شكرا تدوب ليلة ريه دو دا 43 هجرية فنشيني داشي دا شاديو دو تنبضو شكرا تدوب ديو دا 22 ميلادية من الزمانة أخو كينا درسينا أخو أشكين تفسير سورة النور أولا الشكرا من البركة إليه موالا سيئتنا و جيا منا ذكير مغانا دنجلي وكنتم ألا أكم بزل أشي وني أي مصبولا لأتري ونكما أجيب في شهي مجم وني بيتبين أوريبا وكنتم سا بولا لأتري إذن يعين زنا وني يتبين أوري كوتتب أوري جيفي وحر متوى يازو أتشم سيد بخاري لمسلم حديثي ميطوه لك عمر بن خطاب الله يجد الشيء وتراني تاشي يكتبا ومتعني يشي أيها الناس إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق يابو متعني الله تران محمد صلى الله عليه وسلم لبسيا وأنزل عليه الكتاب كما الله سوك مصدى القرآن ينعنى كالشين أبن دعك سوكر ودع النبي آية الرجمي آية الجيفي مزنة شي مصني لأوري قول يتباوي ومن يتشي فقرأناها ووعيناها مكا كرن تولنا آية كما مكا كيا يتمكا هدن شيدا يتشي ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده النبي أجيفي وني ko a zamanin sa an jefe wani kuma mu ma bayan sa mun jefe mazinaci yace fa akhsha an yatula bin nasi zaman ina jin tsoran kada lokaci yayi wa mutane tsawo fa yaqulu qa'il sai wani yace la najidu ayatan rajim fi kitabillah wani ma yazo yace bai samu ayar da take magana akan jifa a cikin littafin Allah ba ina jin tsoran haka ya faru fa yadhillu bi tarki faridati llahi قد أنزلها الله في متعني سبعتا سوى سنبر فلله الله لألله يسوكر كل رد أنه مغانا عمر يتشي متعني ذا سبعتا إذا سكت أيكتا فلله الله يسوكر الله يسوكر دا فلله جب مزنا شي ما يأولي إن يتقين زنا إن يزنا أجيبش إذا متعني بسي أيكي دا وانا وكنشي وفيضل عمر يتشي ذا سبعتا to kaga ko ai ana cikin fata yace farajin fi kitabillahi haqqun ala man zana min ar-rijal wa an-nisa jifa ajefe mutum da wanda yake zina cikin maza ko mata ko mata haki ne wannan kuma yana a cikin littafin Allah idan qamati al-bayyinatu aw al-hablu aw al-i'tiraf idan an samu wato ainihin wato hujja tabbatacciya ko mutum ya tabbatar sai ai masa wannan jifa din shikenan ɗan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa an yi wannan hukunci na jefe mazinaci mai aure annabi ya jefe ma'i daga midiya sai dai jumhurul fuqaha majority na malaman fiqhu suna gani cewa idan an zo yin hukunci to za a takaice da jefe mutum ba sai an mai bulali ba dan akwai magana shin za a mutum bulala darin sannan a jefe shi ko ko dai za a mai jifa kare majority jumhur na malamai sun tafi akan a jefe mutum dan kan yutafa bil rajimi wala yujladu qabla rajimi ba za a jefe mazinaci ba kafin a jefe shi mana duk wanda ya cancanci jefe shi za a yi to tunda mutuwa ma zai aiba sai amai bulala dari ba saboda ba a ciro daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada hukuncin nan guda biyu ga mazinaci ya masa bulala sannan kuma ya jefe shi ba duk da cewa daga cikin malaman fiqh akwai wanda suna da ra'ayin yujladuna thumma yurjamuna ba'da dhalik za a yi musu bulala tunda Allah ya ce mazinaci namiji ko mace a yi musu bulala dari dari to za a hada musu hukunci biyu a yi mutum bulala sannan kuma a jefe shi wannan ra'ayi ne na wasu malamai haka ya zo a cikin tafsirin Ibn Kathir Allah masa rahama wasu malamai suka ce jefe mazinata guda biyu waɗanda suka taɓa yin aure akwai dalilin da ya tabbatar da haka ayoyi ne a cikin alkur'ani guda biyu na farko dai ita ayar an shafe tilawata amma hukuncinta yana nan ita tana da cikin ayoyin da nusikhat tilawatuha wa baqiya hukmuha an share tilawar ma'ana karatunta ka ganta a cikin qur'ani a rubuce tana da cikin ayoyin da an goge su amma hukuncinsu yana nan dan daman cikin ayoyin qur'ani a cikin babin nasikh da al-mansukh to akwai ayoyin da an shafe su ba a ganin rubutunsu a cikin qur'ani amma kuma hukuncinsu yana nan aikace to wannan ayar ta jefe mazinaci mai aure to tana da cikin su aya ta biyu baqiyatu tilawati wal hukm tilawati tana nan kuma hukuncinta ma yana nan wacce ce aka shafe tilawata ta farkon kenan hukuncinta yana nan wannan an shafe tilawa babu ita a qur'ani a rubuce amma hukuncinta yana nan ita ce fannin Allah ta'ala ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjimuhuma al-battata jaza bima kasaba la kalam min Allah wannan aya ce amma da rubin kun ji na karanta ta ba saba jinta ba da sahabbai sun karanta ta amma daga baya sai aka shafe ta a cikin qur'ani amma Allah ya ce a bar hukuncin ta wannan ya zo a riwayoyi masu tari yawa wadanda suka tabbatar da sahabbai sun karanta wannan aya ash-shaykhu wash-shaykhatu sun haddace sun yi aiki da ita sun hankalce ta kuma hukuncin ta yana nan a tabbace dan kuma manzo Allah ya aikata hukuncin ta sahabbai ma sun aikata hukuncin wannan aya shine mazinaci mai aure da mazinaciya mai aure idan zana ya in sun yi zina farjimuhuma Allah ya ce ku jefe su to ka ji hukuncin ka indai ka taɓa aure kai zina to hukuncin ka kisa kuma kisan ma ba har bai ga ra'ayi ba da dutse za a jefe ka kullum abinda malamai suke faɗa lalle zanen mai aure ba ƙaramar masifa ba ce lalle mace mai aure ta je ta yi zina ba ƙaramin bala'i ba ne lalle mai aure namiji ya je ya yi zina wato ba ƙaramar musiba ba ce ba tunda ka je har hukuncin ma kashe mutum ake yi duk zunubin da ashe idan ka yi za a kashe ka kisan ma na wulaƙanci a jefe ka da dutse kana ihu kana tsara amma wallahi wannan ba zai sa a sauƙaƙa maka ko a saurara maka ba sai an hallaka ka to wannan wallahi ya kamata mutum ya ɗauki zina akan wannan masu zinarsu shafa wa kansu ruwa su ba kuma ko da ba ne maka hukuncin a duniya ba akwai sakayyar Allah ya kamata ku san da wannan akwai dokar Allah tana nan tana jira ka a kiyama aya ta biyu ita ce wacce take ba kai tilawati wal hukm tilawata tana nan hukuncin ta yana nan alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridunna wannan ayar ta cikin surat al-Imran malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne akan jefe wasu yahudawa guda biyu wanda suka yi zina bayan sun taɓa yin aure akwai malamai da suka ce wannan ayar dalilin saukanta alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi kenan wasu yahudawa ne guda biyu mazinata Allah ya saukar da wannan ayar aka ce a jefe su kuma annabi ya jefe su da kisar jefe waɗannan yahudawa guda biyu sanannen abu ne a cikin sunna kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi Allah ya ce sun mai tawalla fariqun minhum wa hum muridunna sai ga wani bangare daga cikin su ya juya baya suna masu kawai da kai ai an ma fi tawrati min hukum rajim abin da ya faru sun san cewa a cikin at-taura akwai hukuncin jefe mazinaci in yayi aure sai suka kau da kai suka kisa da hukuncin at-taura suka zo gurin manzon Allah suna tsammanin zai daga musu kafa su koyi su sokaka musu. To sai Allah ya zargi wanda ya kauda kai ya ke yadda a jefe shi a cikin wannan aya sun mai ta wallah fariqun minhum wa hum mu'riduna kenan. Wannan yana nuna mana cewa ashe jifa tabbataccen abu ne a shari'ar musulunci. Magana a jefe masa da shi mai aure akwai shi. Ina fata ana fahimta. Allah ubangiji ya bamu dacewa. Allah ya ce wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillahi. Mun yi bayani a jiya aya tana nufin cewa kada fa tausayi ya kama ku idan kun zo za ku yi hukunci wa mazinata dinan kar ku tausaya musu. Tunda shi bai ji tsoron Allah ba, shi bai kiyaye dokar Allah ba, ya je ya keta alfarmar mace yake banta da ita, mala'ikun Allah suna kallon shi yayi lalata da ita ya fito. To idan Allah ya sa aka kama shi, to kar ku daga mata kafa, kar ku tausayi ya kama ku wajen yi masa bulalin nan guda goma ko jefe shi. Babu tafsiri fi jalti, a jefe su wato kar a ji wani radadi a rai. Kada in ka zo kana yin hukuncin nan ka ji a rai. Haka da mun shari'ar Allah take ko sare wuyan mutum za a yi. To wanda zai sare mai wuya kar ya ji wani tausayi, kawai ya tuna saban Allah da wannan mutum ya asita shi kawai a dafe kanshi a jefar da shi a wuce wurin. Wannan shine dokar Allah. Sannan kada a sauƙaƙa musu wajen rage yawan bulalin, kama a ce ai saboda yanayi ba za a ɗan ɗaga ma ƙafa a yi maka 70 ko a yi ma 80 ko a yi ma 90, haramun ne. Wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillahi, mana a cikin hukuncin Allah kada ku tausaya musu. Ko kuma a ce ai din shi wani ne dan wani ne, wai a ce amma ya kai masa haddin ko yana da hanya da alƙali ko alaƙa da shi. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi inkari wa wani masoyinsa shine Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid ya zo neman sauƙaƙawa da neman ceto a kan Fatima bintul Aswad ibn Abdul Asad al-Makhzumiyya. Wannan mata an ce sata ta yi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ita Fatima bintul Qais, ai Fatima bintul Aswad ibn Abdul Asad al-Makhzumiyya ta yi sata, wani abu ta sata ko dai wani shimfiɗa ko kuma kayan kwalliya na ado. Wasu malamai suka ce ba sata ce ba, wata ɗabi'a ne da ita. Idan aka kawo ta karɓi aron abu, in ta karɓi aro to ita ba ta mayarwa, sai ta je ta karɓo abu mai daraja mai matsayi a wajen mata. Amma in lokaci ya yi ta mayar ba za ta mayar ba, da haka aka yi mata hukunci kamar mai sata. Shi ne an zo za a yi mata haji. Shi Usama ibn Zaid ya ga yana da matsayi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yana kaunar sa, shi ma yana kaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya zo ya ce ya Rasulullahi, a daga mata kafa wannan baiwa Allah, a sauƙaƙa mata. Annabi ya ce ya Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah. Yanzu ya Usama, zuwa za ka yi akan haddi na Allah, haddi na Allah za ka zo kana cewa kana neman ceto ka hana azartar da hukuncin Allah. Wanda Allah kawai sai tashi ya hamun bari ya kama hudu ba. Ya ce ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna ma dhalla man qablakum annahum kanu idza saraqa fihim ash-sharifa tarku. Abin da ya halakar da wanda suka gabace ku, idan mai matsayi ya sata a cikin su to sai a ƙi mai haddi saboda yana da matsayi, sai a kyale shi sai su bar shi. Amma wa idza saraqa fihim ad-da'if, idan talaka ne ya sata mai rauni, mutanen da sai a tsayar masa da haji a kamo a rayin hajji. Annabi ce wa ayyullah, na rantsa muku da Allah ɗaya, law anna Fatima binta Muhammadin, da a ce Fatima yar gidan Muhammadu, nana Fatima yar gidan Muhammadu, yarsa kenan, yace sarakat in kai sata la qata'tu yadaha wallahi sai na cire hannunta. So Usama ba wani magana ɗaga ƙafa a ce za a yi haji ka zo kana neman alfarma. Daga nan ne malamai suka ce babu maganar alfarma, babu maganar daga kafa yayin da aka zo za a zartar da hukuncin Allah. Don haka waɗanda suke yin laifi a ƙasar nan ake zuwa saboda suna da matsayi, suna da hali, suna da hanya, sun san manya, ake azantar musu da hukunci. Wannan zalunci ne. ‘Ya’yan talakawa azartar musu da haji, azartar musu da doka, wannan cuta ce. Da ɗan talaka da dan mai hali da dan mai mulki da wanda ya san wani da wanda bai san wani ba dukkan su dai ne a wajen Allah duk wanda ya ba daidai ba a tsakanin mai dunkunci ko dan waye kuwa to amma ba sai nayi dogon sharhi da bayani ba ko kun riga kun san kasar nan yau halin da ake ciki sai wanda Allah ya kubutar in kaga an yi wa mutum hukunci to dan talaka ne kawai ba yi da yanda ne sai ka dan daga cikin tsayayyun alƙalai da lauyoyi Allah musu albarka da suke tsayawa sai sun tabbatar da doka akan kowa amma abin da ke faruwa shi ne maƙarnata suna ɓarna amma suna da doguwar ƙafa suna da hanya a wajen manya da haka mutum zai zo ya karkashe mutane ya ji abin da zai yi idan an kama shi sai ka ga an sako shi saboda an shiga an fita Najeriya gari ne ko ƙasa ce da ake shiga a fita a yi ƙulle-ƙulle a yi rubuce-rubuce a suke cin hanci a yi abin da za a yi wani ma babba ne kawai zai yi waya ce ina da interest a kan kes ɗin wani dole a sake shi to wannan shi ya halakar da al'umma rashin zartar da doka da oda a kan duk wani mai laifi to shari'ar musulunci ba ta lamuntar nuna bambanci wajen zartar da hukunci a kan duk wani matsalaci wajibi ne mahukunta su san da wannan kuma zaman lafiyan al'umma zaman lafiyan ƙasa kwanciyar hankalin masu mulki shine su sa ido su tabbatar ana tabbatar da doka da oda amma matukar dokar ku tana aiki ne akan wanda ba su da gani to ba ku ba zaman lafiya Allah kare haramun ne a yi ceto a nemi ceto wajen zartar da hukunci haramun ne kuma a karba din Zubair ibn al-Awwam Allah ya dade shi yace idan balaga al-hadd al-imama ila al-imam Zubair ibn al-Awwam yace idan haddi ya kai zuwa ga shugaba jagora to fala afa Allah ta'ala anhu idza ain afa kada Allah yayi wa shugaban nan afwa in dai ya yafe wannan haddi ma'ana duk dokar da duk laifin da yake wajen alƙali ko wajen shugaba na haddi me shi ya cancanta a mai haddi to sai shugaban ya ce ya yafe masa to kada Allah ya yafe masa in afa anhu kenan wannan yana nuna lallai sai an zartar da wannan hukunci sannan abu na uku da yawa daga cikin malaman fiqh suna ganin cewa fadin Allah wa huzzima dhalika alal mu'minina da muka faɗa a baya wannan dai tanzihi ne Allah ya haramta haka ga mu'minai ma'ana kalmar huzzima kalma ce an yi karahatu tanzih ne wasu kuma suka ce litaghlif wa tanfir min al-iqdam ala zawaji al-mu'min min az-zaniya al-mu'min min az-zaniya an tsoratar ne an nisantar an kausata hukunci akan bai kamata mai imani ya je a auri mazinaciya ba ko kuma ita mumina ta auri mazinaci ana ta maimaita wannan hukuncin don ku sani duk uban da ya tsare ƴarsa ta zama killatacciya katangantacciya ko duk wanda ya tsare ƙanwarsa ko ƴar uwarsa ya tabbatar tana da tsarki ba ta zina to ya yi mata alfarma ya neman mata miji ba mazinaci ba duk wanda zai zo neman mace a da aure to a bincike shi a binciki kamalarsa da kamewarsa da mutuncinsa da kimarsa da addininsa da kunyarsa dole a yi wannan bincike iyaye ku daina rawar jiki ku daina ainihin neman kai da yayanku kaga wani Allah Allah yake yarsa ta samu waye kawai zai ce yana son ta kawai ya cusa sai tura ta ba tare da bincike ba wallahi wannan cin amanar ƴaƴan ne duk uban da ya aurar da ko waliyin da ya aurar da ƴarsa ta zo daga baya ta fahimci cewa an aurar da ita ga mutumin banza ƙazamin mutum mara kamewa wallahi sai ta ji cewa kai da ka aurar da ita ka cuce ta ko da ita ta ce tana so a yi bincike a gaya mata a ce to wane fa da kika ce kina so
mu dai a iya binciken mu wallahu a'lamu mutum ne da yana neman mata in kin ga zaki iya jurewa a haka ki aure shi yana neman mata to ke kika tsaya a gaya mata gaskiya kuma a binciki mutane a daina shiru ba a bincike ya za a bar yaran kirki yan arziki sun sha wahala sun je makaranta sun saka hijabi sun saka niqabi shigarsu an sani fitarsu an sani kawai a je a bar wani kazani wanda bai da kamiya kawai ya zo ya aure yarinya mai mutunci da kima wallahi wannan abun ciwo ne abun bakin ciki ne sau da yawa ana samun matsaloli fatawowi malamai ana yi sai ka ga yarinya ta zo da kamala ga karancin shekaru ta zo tana kuka me ya faru ai an je an aurar da ita ga wani mutum wanda yake bai da tsarki mutum ne wanda yake kazami in nace kazami ba kazan ta riga ko wando nake nufi ba wato mutum ne ko dai mazinaci ko dan luwadi da haka ba za ta iya zama ba wani ma ciwo ya kashe shi ya haifar mata da ciwon a jikinta tana da karancin shekaru kuma ba za ta aure ba saboda an aura mata mai ciwo ya mutu ciwon ya kashe shi ya zo ya batta yanzu wa zai so yasa ai mata haka Allahumma illa wanda larura ce ta kama shi ba a sani ba tunda yana iya samun mutum ba a sani ba wannan larura Allah kare mu gaba ɗaya kare kowa kare mutuncin kowa amma wajibi ne ku kula da mutuncin yayanku ku daina ba da yayanku ga waɗanda ba su da kamala kuma mata ku daina zuwa kuna neman maza marasa kamala kuma maza ku daina zuwa kuna neman mata marasa kamala kowace yashasshiya ta je ta aure yashasshe dan uwanta kowane yashasshe ya je ya aure yashasshiya yar uwarsa a je can a karita amma ba wai a dauki gidan kirki a hada da gida na banza gida wanda yake tattare da laifuffuka da sabon Allah ba da yawa wannan muskiloli suna faruwa ana cutar da mata musamman mata su ne victims su ne casualties a aura wa yarinya namiji dan luwadi wannan harka ta luwadi ludu namiji ya nemi namiji Allah yake innakum latatuna rijala shahawatan min duni nisa kuna zuwa kuna sha'awar maza ba kwa sha'awar mata annabi ludu yace wa mutanansa yan luwadi masu neman mata هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد يا قومتانينا ما سنيما ماتا ما سنيما مزا كجد أوران ألا كدكو كن يتدني أكام باكينا ولا يكون ألا نفسك دولا سعلا كدسو أما ديكي بتننوني ألوا إني أني من مزا سنروكي wai suna neman a ba su dama su afka mala'iku ba san ba halaka za su yi ba za su zuwa kwanaki ba kar ku kunyatar da ni akan bakina yanzu babu wani shiryayye a cikin ku mai cewa la ilaha illallah kalu suka ce da shi ai ka riga ka sani malana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid ka sani mu ba mu da sha'awa ma lana fi banatika min haqqin ay ma lana fi banatika min haja ba mu da bukata akan yaya mata ba ma son su kuma kai ludu kai ka san me muke so ka ba mu ri kawai mu afka waɗannan maza wannan muguwar tabi'a ta neman maza duk wanda Allah ya jarabe shi yana neman maza ya shiga uku duk wanda Allah ya jarabe shi dan luwadi ne yayi asara zuwa duniya duk wanda Allah ya jarabe shi yana lalata yayan mutane yayan maza ya gonmu zuri'ar kama ba lalle sai albarka ba kuma sai ka gadar da wannan fitina ga yayanka da jikokinka da tattabakunnanka ka aikata mugun zunubi ko kana aikata mugun zunubin da Allah ya halakar da al'umma guda kifar da ita akai aka kifar da ita waja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandudin musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id aka juya ta kasar da FCL luwadi suke aka daga ta sama aka nuna ta sama mala'iku suka ganta aka kifar da ita aka yi mata kuma ruwan duwar wasu wannan shine hukuncin da aka yi masu luwadi da suka gabata annabi yace uktulul fa'ila wal maf'ula bihi a cikin wannan al'umma in an kama dan luwadi mai neman maza ku kashe shi shine hukuncin sa kisa gawa ce kike yawo da a ce ana shari'ar Allah to da alƙali kashe dan luwaɗi ya kamata yi da wanda ma aka yi da shi ya yadda ya aminta aka yi da shi ma hukuncin sa kenan wasu malaman fiqh suka ce ko dabba ce aka kama ta aka same ta wani yayin luwaɗi da ita hukuncin ta aka kashe ta kawai saboda kasancewar ta amma yau wannan bala'i gashi nan ya zo har jirta ake masa aga mutum da mutuncinsa da kima da a ido amma mutumin banza ne yana bin yara kanana yana lalata su yana raba musu abin duniya yana lalata su na sha fada a karatu da a ce namiji yana daukar ciki da yawa kun gansu da ciki suna yawo a garin rikansu dimi dimi za ku gansu da ciki wallahi saboda wannan shegiyar wato masifa ta neman maza da suke fama da shi kuma duk mai neman maza bai da alaka da mace matarsa kawai tana zaman gadi ne ga cututtuka da suke dauke da shi cuta ga rashin albarkar rayuwa ga karewa a wulakanci ga mummunan mutuwa ga fushin Allah ga darajar ka ta zuba a gidan mutane a idan mutane akwai wanda aka fahimta a wani gari yana irin wannan ɗabi'ar jifan kare suka yi mai jifan shedan suka kore shi daga unguwarsu ana kallonsa yana wayo Allah yana gudu ana jefe shi aka ce ai dan neman maza ne Allah ya raba mu da wannan muguwar ɗabi'a Allah ya kare mu da karewarsa dan haka jama'a Allah ya haramta mai imani ya je aure mazinaci wasu malaman suna ganin sun yi bayani dalla-dalla wato dangane da hukuncin mutumin da yake kaman mai ya je ya auri mazinaciya yanzu kamar a tambaya a ce mai hukuncin mutumin da yake kaman mai killatacce mai addini shi bai taɓa sanin matar banza ba bai taɓa zina ba ya je ya afka ya je ya auri mazinaciya ko ta yarinya da ta yi yawo ta bi maza ko kuma ita kaman mai killatacciya yarinyar ƙwarai 'yar arziki a je a haɗa ta da miji mazinaci wasu daga cikin malamai irin su Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i suka ce idan mazinaci ya tuba ko in mazinaciya ta tuba ya halatta mutumin kirki ya aure ta ko ya aure shi ta aure shi amma ma'al karahati tanzihiyya duk da cewa sun tuba amma ba a so shari'a ba a so wannan canta kar'ai Abu Hanifa Malik da Imam Shafi'i wasu malaman suka ce a'a ai bai kamata mazinaci ya auri kamar mai yarinya ba to me amfanin tarbiyyar da iyayen suka yi mata haka kuma bai kamata da kaman mai killatacce a je a yi kulle-kulle a haɗa shi da mazinaciya ba wai a rufa a tili a tafkaci wannan shi ne mazhabar Imam Ahmad mazhabar Hanbaliya kwata-kwata duk wanda aka tabbatar da mai bin mata ne to ba a aura masa 'yar kirki sam haka Imam Hassan al-Basri ya faɗa Imam Qatada shi ma aka yi faɗa dalilinsu shi ne Allah ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik kuma Allah ya ce wa qulima zalika alal mu'minin alaihan idan mun lura da waɗannan ayoyi da muka karanta a baya da Allah ya karanta mana akwai tsananin uquba dangane da harkar zina kwanan mu biyu yau muna ta magana akan zina ba a so zina kazantaccen abu wallahi na gaya muku ko a jahiliya lokacin da ba musulunci masu mutuncin cikinsu ba sa yin zina su a wajensu ɗaya ma baya zina kwata-kwata sai dai baiwa ko bawa kuma shari'a ta nuna mana duk mai mummunan ɗabi'a ta neman mata ko neman maza in mace ce a guje su kuma yana nuna mana kowa ya kiyaye gidansa ya kiyaye iyalinsa a yi haƙuri lokaci ne gajere mutum zai zo ya aure na halal ba sai ya jefa kansa cikin haram ba al-islam harisa ala an yantashir al-afaf wa at-tuhur bayna afrad al-mujtama' al-islami shi musulunci kullun kwadayi yake yi a samu kamewa a samu tsarki a tsakanin wato mazauna al'umma mazauna kasashe na musulmi sannan shari'ar musulunci ta fitar mana da wasu hanyoyi daban-daban da zamu bi don kare kai aka ce kar a rinka barin mace da namiji suna haduwa wuri guda don kar a bar zina ta faru aka ce idan mace ta kai girma ta rinka lulluɓe jikinta ta rinka saka hijabi ta rufe fuskarta don saboda kada abin sha'awa ya rinka bayyana gare ta wani ya sha'awa ta lalata da ita aka ce la yaqlu wanna ahadukum bi imra'atin illa kada dayanku bi mahram kada dayanku yayi halwa yake banta da wata mace face da muharramin ta kuma kowaye wannan mutumin ko malami ne kuwa ko akram sallahu ne ko shugaba ne kowaye a shiga daki a rufe da mace haram ne dole sai dai da wani muharramin ta ko kuma a bude labule a dage kofa ayyada za a yi zancen sirri da maganganu a boye amma a yi yadda mutane za su iya gindayawa yanzu ko zance da ake yi a zo a bar yaro ya zo shiga daki da yarinya wai yana neman ta da aure a saki katon labule mai nauyi a kofa can karshen gida can boys kwata ko can falon ubanta a boye ba wanda yake zuwa haramun ne ayi a dage labulen su zauna ana kallon su a samu ana zirga-zirga a wurin eh kwarai kuwa in an ji shiru a kewaya gaskiya nake gaya muku wannan shine shari'a yawwa da ɗabi'a da ake da ita wai mutum yana neman yarinya ya zai ɗauke ta wacce tafi kasuwa waya gaya maka waya baka ita yaushe ta zama halal a gare ka kai daga nema lalumai cikin duhu kamun kifi Allahu alam za a kama ko ba za a kama ba ka zo ka ɗauki ƴar mutane wai za ku tafi kasuwa sayayya akwai matan da su ma ba su da kishin kansu iyayen ma ba su da kishi sai saurayi ya zo da mota ya faki ya zo ɗauki yarinya a tafi kasuwa wai an tafi sayayya ya je ya gwada mata takalmi ya gwada mata zobe ya gwada mata sarƙa ya mata sayayya saboda ku talakawa ne lalacewar ku ta kai za ku iya barin ƴar ku karimar ku mutuncin ku wani ya zo ya ɗauke ta ya tafi da ita ka san inda zai kai ta ko kuma yarinya za ta je unguwa wacce ta kira saurayin ta ya zo ya kai ta wannan maguzanci ne ƙauyanci ne da dolanci da rashin wayewa dolaye su suke wannan dolo mara wayo shi yake wannan saboda yana taɓa mutuncin ka kai da kuma mutuncin yarinyar da 'ya'yanku da za ku haifa nan gaba da haka al-islam harisa ala intishar at-tuhur wal-afaf fil mujtama'i al-islami ana so a samu tsarki a samu kamewa a samu mutunci a cikin zamantakewa na musulmi ina fata ana fahimta da haka ya kamata a yi kokari a kiyaye a sa ido yanzu wata unguwa za ta je sai ta kira shi ya zo ya kai ta ba daidai ba ne kai kanka ba abin kunya ba ne yarinya za ta aura ana ganin kana goyon ta a roba roba a lifan duk kana yawo da ita a gari waya baka ita an daura aure ka ba da sadaki ne in ka zo ka mutu baka aure ta ba in kuka yi fada baka aure ta ba in ka taga wani ta canja fa nan ba daidai ba ne ba da haka iyaye ni farko wanda nake dorawa laifi shine iyaye sakaci a sake wa 'ya'ya ragama a hannunsu suna ta alaka da maza da sayan manya-manyan wayoyi a bawa ƙananan yara ƙaramar yarinya budurwa da bata kai wuce shekara ko 20 ba ta yi ba a ɗauki ne wayar naira 500,000 wayar miliyan 1 miliyan 2 waya ana bawa yarinya ƙarama ubanta yana yawo da nokia da kani kashi irin mai tocilai nan jangwal ɗin nan da ita yake yawo amma yarinya ƙarama an bar mata waya ta 500,000 barkace wannan ba daidai ba ne yawa-yawan wayoyin da suke rike lalata su yake yi in ma kuma wani abin da ya fi muni shi ne wani ba shi ma ke sai mata ba saurayi ne zai je siya ana jin saurayi zai zo ya sai wa yarinya wayar naira 700,000 har zuwa a banza ya kyale ta a gaibu haka ai da zai yi ba ai da zai yi ba da haka ku daina bari ana lalata tarbiyyar ƴaƴanku yara su daina sallah da daddare ko su daina azumi ko su daina karatun qur'ani ko su ki faduwa a wayar da ne ko su ki yin hadda qur'ani saboda an ba su manya-manyan wayoyi can yarinya karama a batta sai ta kai munzalin nunar hankalinta amma saurayi kawai daga zuwa ya fara zance da yarinyarsa da zai sayo mata waya mai tsada wayar da kai baka riƙe ba ta kana ta murna ah wallahi saurayin wanci ne ya sai mata waya wallahi sai kashe ta halaka ta zai wallahi karfe 3 zai hana ta bacci ta bugo mata waya ah to tunda ya sai waya ai kaga dole a gira ku gyara dukkan wadannan yana daga cikin tarbiya da ake lalata mana a cikin gidajenmu muna ji muna kallo ka zo neman yarinya to yana da doka yana da ka'ida na farko babu yawan zuwa zurutu zirga-zirga babu yawan zuwa na ɗaya kenan kuma kar a yarda sai yarinya wani abu sai an sanar da ni ko me sai an gaya mu kuma ni za a ba wa ni zan bayar sai na yarda sannan ba maganan buge-bugen waya akai-akai ba na so kuma a taƙaice in Allah ya daidaita ku za a yi muku aure shikenan wannan gida ne kamala da karamci kenan amma da za su sake wa yarinya ragama ita komai da ita la wannan kuskure ne Allah ya ganar da mu dan haka an tsoratar da mu mu kiyaye to yanzu abinda za mu hau kuma bayan mun gama wannan kafiya an yi magana akan jarima zunubi na zina da hukuncin wanda ya aikata zina an ce kada a sauƙaƙa wajen yi musu haddi to sai kuma yanzu za a kawo mana bayanin wasu shari'o'i da za su yi mana bayanin muhimmancin kare mutunci daga ta'addancin masu yin ta'addanci shine abin da ya shafi kazafi yanzu mun gama magana akan zina to darasinmu na yanzu kuma za mu yi magana ne akan kazafi da ƙage da sharri da wani zai yi wa wata mace katangantacciya ko kuma wani ya yi wa ɗan uwansa kazafi ya ɗauki wata magana da ba a san hawa ba san sauka ba a liƙa masa Allah rahmani Allah ya ci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم
الله مرحبا في سركي يتي إن الذين يرمون المحصنات للي وأن بسكي جيفا كتنجت تماتا كلتا تو واسمو تنشي وأن بسنزنا بأك جيفيس جزنا الرمي هنا أظن أكيد في جيفان سودة كذا في نزلة وأن دسكي جيفان ثم لم يأتوا بأربعة شهداء بس زود شهدوا بداب الأباب إذا أنفق كاما سو فجلدوهم ثمانين جلدة كيمس الصماغو بدا كمانا وأن شين حد واندا يأي ومشين كذا في يتي وانش مزناك يعني الحالي كم بمزناك يا واني مكبرش جمعنا على الحالي أكون تدشي أزوبا مي صماغو كمانا dan nan gaba kare gaba abu na biyu wala taqbalu lahum shahadatan abadan Allah yace kada ku karbi shaidar su daga nan har duniya ta tashi duk wanda yake kazafi irin wannan kazafi in ya faɗi shaida kar a karba kenan mai kazafi ba a karban shaidar sa har kiyama ta tashi dan Allah yace wala taqbalu lahum shahadatan abadan abu na uku ulaika innallahi huwa ulaika humul fasiquna kuma waɗannan in kuna neman fasikai to su ne fasikai amma illal ladina tabu min ba'di zalika banda wanda suka tuba bayan haka wannan istithna'in zan zo ne bayanin sa istithna'in ne yashmalu al-jami' ko yashmalu al-akhir banda wanda suka tuba bayan haka ma'ana wanda suka yi kazafin suka tuba wa aslahu suka gyara ayyukansu fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai mai tausayi tabaraka wa ta'ala Allah ya ce yarmuna yayi amfani da kalmar arramiyu arramiyu ana nufin jifa rama yarmi arramiyu jifa kamar wanda yayi wa dan uwansa kazafi kamar ya jefe shi ne ana nufin alqasfu bi shay'in salb aw ma yushbihuhu kamar da laraba suke cewa rama fulanun fulanan bi hajarin kun gani rama fulanun fulanan fulanun na farko fa'ili na biyu fulanan maf'ulun bihi mansub bi hajarin wannan bi hajarin jar wal majrur ne kenan bi hajarin idan qatafahu idan mutum ya jefe shi da shi abinda ake nufi ash-shatmu wal qasfu bi fahishati zina zagi da qazafi da alfashana zina ko kuma suka fil nasabi aw at-ta'nu fil nasabi shine qazafi ka soki dangantakar mutum kace ai wane wane ba ubansa bane kaga nan ba directly kace uwar sa mai zinaciya bace ba amma kawai kace ai wane wane ba babansa bane kenan wannan yana nuna uwar sa ta yi zina ne ta auro shi wani ne ta samo shi wani ne uban da ba ko mutum ya so ko a ce ai wane bai da asali ma wannan kazafi ne duk wanda aka ce masa ba shi da asali kenan dangantakar kenan in an je wane wane tana takewa akwai inda akwai matsala wannan babban laifi ne ko wasa mutum ake ko da wata karka yadda wani ya taba maka mutuncin dangantakarka ko ka ji wani ai wani ba amma san daga ina yake ba wani ho amma san suna iyayensa ba wannan in alƙali ya kama ne wannan mutumin a kwantar da shi a zabka masa zumaki 80 da haka a kiyaye jifan wani ko kuma kawai ka gama ce wataƙila ta yi shiga mara kyau ko tana yawan kira da ba za ka ce ai wata zaciya ce wance ka taɓa kama ta tana zina ido da ido ka ganta ana zinar ita ko ai ɗan wani zama zinata ne nan aka kama wata yasta a wuri kaza to waye gaya maka duka ƴaƴan haka suke so duk wacce aka jefe ta da zina ko kuma wani ya ce maka ai wani mugun mazinaci ne ku yi hankali da shi ka taɓa haɗuwa da shi ka gani da idanka yau za mu yi bayanin yaushe ake cewa da mazinaci yaushe ne ake kama mai zina ai masa haji ba to magana cewa da mazinaci ne ko ana hira shi kafiran mazinacin banza to da akwai shari'ar Allah take sai ka miƙa shi wajen alƙali kuma a yanzu ma za ka iya a dokar gwamnati ma ana iya yin wannan duk wanda ya yi wani ƙarya ko ya zage shi ko ya yi dancing image ɗinsa ko karakta ɗinsa lauyoyi suna da abin da suke faɗa akan wannan mutum yana da dama ya bi kado idan wani ya yi masa ƙarfi ya faɗi magana da ba ka bane saboda in an faɗi mummunan magana akan ka fa ba tana tsayawa akan ka bane har ƴaƴanka yana shafa duk lokacin da aka ɓata halinka aka ce kai ne mummunan ɗabi'a ne a mazinaci ne a ɓarawo ne a alwaɗi yake yi a kaza ne sai kai shiru ba ka ɗau mataki ba ko kuma ba a gyara wannan abin ba to har ƴaƴanka har bayan kana kabari za a ce ai babansu ma ɓarawo ne ai nan aka faɗa ka ce babansu ɓarawo ne ai babansu ma mazinaci ne ai neman mata yake yi ai kaza da sauransu to irin waɗannan abubuwa manya-manyan laifuffuka ba a garajen danganta shi ga wani sai ana da dalili hujja karɓaɓɓiya Imam Razi yake cewa wa kad ajma al ulama wa la anna al murada huna ar rami biz zina innal ladina wal ladina yarmun al muhsanati malamai sun ijma'i masu tafsiri suka ce ana nufin jifan wani da zina ko dai ka ce wa wani namiji mazinaci ko ka ce wa wata mace mazinaciya duk da aya ta yi magana ne akan mace amma duk hukuncin shi ma namiji ba a ce shi mazinaci in ba da hujja ba sai dai a yi dabara a ce wani yana neman mata amma yanzu misali in an ce wani yana neman mata daidai yake da wani mazinaci ne a ina ga kamar yana neman mata an san sakaya amma an ce mazinaci to kamar an kama shi yana da nake nan to ƴan uwa na kula da wannan aya na farko a cikin wannan aya za mu gane na farko an ambaci zina na biyu an ce al-muhsanat ana nufin al-afa'id kamammun mata na uku an ce sun malam ya atu bi arba'ati shuhada ba su zo da ainihin wato shaidu ba, kamar yaya ba zo shaidu ba, duk wanda bai zo da shaida akan abin da yake zargin wani ba, ala sihati ma mawqulna bihi kenan, to wannan za a yi mai hukunci. Abu na hudu, in iqadul ijma'i ala annahu la yajibu al-jadd bil-rami bi ghayri zina. Wata fa'ida da ya kamata mu gane, ƙazafin da aka ce za a yi wa mutum bulala 80 shine ƙazafin zina, ba ƙazafin sata ba, ba ƙazafin cin mutuncin wani ko ƙarya wa wani ba. Shi wannan ƙazafi shi yana da hukuncinsa da alƙali zai masa, amma matsalar yin tsumagiya 80 ga mai ƙazafi, in an yi ƙazafi na zina ne, ko aka jefi mace ko aka jefi namiji, amma ya maka ƙazafi kana sata kuɗin gwamnati, a wannan ba shi ne za a yi bulala 80 ba, wani hukunci ne za a yi. A ya maka ƙazafi cewa in an girbe masara kana zuwa da daddare da buhunanka da tsohon mashinka kana lodi, ƙazafi ya ma, wannan sai a je gurin alƙali sai a daidaita a gaya za a yi. Kenan kun gane, bulala 80 ana yin ta ne ga wanda ya jefe ka da zina ko ka jefe wata da zina. Al-Musanat jam'i ne na Musana, ana gaya muku mace kashangarcacciya, wato wanda Allah ya tsare ta, wanda ta kiyaye ba ta yin zina. Wato an-nisa wal-afifati al-ba'idati an kulli ribatin wa fahisha, katangatattun mata killatattu amintattu wanda ba su albasha, da duk wani abu na shakka ma babu a kansu. Kamar yadda mutum zai ga yarinya mai hijabi da niqabi ce, kada Allah rabu da su, waɗannan su ne mazinatan. Hasa haka ake yi, an ga yarinya ta kame an yi lalata ta taƙi, sai a ce ai waɗannan munafukai kenan. Akwai wanda ma ce ai masu hijabin nan su ne munafukai ma yanzu. Ai da ka aure mai hijabin nan, ai wanda ka je ka aure mai yawo tsirara, ƙarya suke wallahi. Ba ka da kirki, ba ka iya magana ba. Kana so ka mai da mutanen banza su ne na kirki su ne mutanen banza. Ko da ku an samu wani kuskure ɗaya biyu mai hijabin ta yi wani abu na rashin kirki, to baya nuna duk masu hijabi marasa kirki ne. Kuma yanzu ma da ake yi, ake ɗaukan kwangila don a ɓata musulunci, a ɓata mutanen kirki. Yanzu ɗin nan a wayata wannan ina da shi a YouTube, da aka sa wata yarinya mara albarka mara mutunci ta saka hijabi, ta saka niqabi kirf, wallahi idan ka ji irin maganganun batsa da take yi, hankalinka da zai ɗauka ba. Kun san me? Mutanen banza ne sai su zo su samu matan banza su sa su yi shigan mutanen kirki, sai a sa ta ce ta maganganu na rashin mutunci, sai a ce ka ga masu hijabin sun lalace. Don haka nan gaba da an gama hijabi sai a ce a ji ƙarya suke, suna nan a intanet da yawa, su saka hijabi su rufe jikinsu su ji maganganun ba sa iya faɗuwa, ba sa iya sauraruwa. To wannan ajanda ne, ko wata ta saka hijabi da niqabi ta shiga babban shago ta yi sata, a kama ta da hijabi da niqabi don a zagi masu hijabi, a wulakanta masu hijabi, har ma wani ya zo ya buɗe baki ya ce to mu yanzu mu ba wani wanda zai zo ya mana hijabi ta zama sa mana hijabi mu ta ɗauki hankalinmu mu kaza kaza, a'a ba daidai ba ne. Ana iya aran sifar mutumin kirki a yi aikin banza, sau nawa ɓarawo zai yi sata ya je da babbar riga da sharbi a hannunsa, wataƙila ma da rawani da bindiga kuma a cikin aljihunsa, don a ba shi dama ya shiga gate. Haka ne mana, shi kenan sai a ce duk wanda ya saka babbar riga ya saka abin nan mutumin banza ne. Har ma aka samu wasu masu shaguna, manya-manyan shaguna a ƙasar nan, abin baƙin ciki, abin tausayi musulmi, wai su sto-sto ɗinsu ko wal-wal ɗinsu mace mai niqabi ba ta shiga. Wallahi wannan zalunci ne, kuma shiga haƙƙin ɗan adam ne. Babu inda aka ce mutum a hana shi saka suturarsa da addininsa ya yarda masa ya je wuri ya yi sayayya inda ya ga dama, don shi ɗan ƙasa ne yana da haƙƙi. Amma ƙasa ce da ake yawo da da'awar ƴancin ɗan adam, amma ba a kula da ƴancin ɗan adam. Yaya wani mai mall, yaya wani mai shago, yaya wani mai suto zai ce mace mai niqabi ba za ta shiga ba sai ta buɗe niqabinta? A samu katti balagaggu security suna buɗe fuskokin mata. Wannan ba daidai ba ne, cin mutuncin addini ne, cin mutuncin mutanen kirki ne. amma in kuna so ya za ku yi sai ku dauki mata ma'aikata duk macen da ta zo mai hijabi da niqabi ma za ta shiga shago za ta sayi kaya sai a sa ƴar uwarta mace ta caje ta a shiga da ita daga ciki ƴar uwarta mace ki ce bude niqabi in ganki mu ga jakarki mu ga kazadinki an tabbatar ba komai amma ta zo shiga shago da niqabin ta dan mai matar wani za ta zo a bude mata fuska kawai dan za ta ce zabulu ko omo saboda muna tafiya babu da yanci ba wanda zai yi magana a dauki ma'aikaciya mace a caje ta mun yadda ba za a bada goyen baya wasu su shiga mutanen kirki su yi barna ba amma ba daidai bane a ce wai kwata kwata wannan shagon wai ba a saka niqabi wai wannan mall din wai mace mai niqabi ba za ta shiga ba wallahi an shiga haƙƙin dan adam ya kamata masu magana akan women rights su yi fighting akan women rights na hana sa niqabi a cikin mall da manyan shaguna in tuhuma ake yi sai a yi yaya za a yi tuhuma akwai abin cikin din mutum akwai mata ma'aikata sai a sa su cikin din su amma a zo ana takurawa masu addini shiga wurare ya kamata mata ma su zanga-zanga a yi akan wannan abu su nuna ba su yarda ba ko a zo wani guri ko jarrabawa za a yi makaranta sai a zo a samu wani balagagge yana bin ɗalibai yana ɗage musu fuska yana kallo wai saboda kashi sata jarrabawa na'am kar su sa ta jarba a samu mata ƴan uwansu su yi musu wannan cikin din a samu mata ƴan uwansu wannan shine an kare mutuncin ƴaƴan musulmi an kare darajar matan musulmi ba wai a bari ana wulakanta mutanen kirki masu kanewa sun ce za su yi addini sun ce za su tsare mutuncinsu amma akwai wuraren da in sun je za a wulakanta su ko a tozarta su wannan ba daidai ba ne kuma muna fatan zancen nan zai isa kunnen masu ji masu faɗa a ji su gyara su ce maka da haka waɗanda suke jifan irin waɗannan mata ka tangantattu to a yi musu tsumagu Allah ya ce a musu tsumagu ɗaya kenan na biyu kar a karɓi shaidar su har abada na uku waɗannan mutane fasikai ne wannan shine hukuncin shari'a idan kun lura akwai uquba guda biyu guda uku da shari'a ta yi akwai uquba hissiyya uquba ma'nawiyya uquba diniyya duk a cikin wannan aya akan kazafi kadai kuma in mun dalla hada ala shay idan wannan yana nuni wani abu ashe addinin musulunci addini ne mai kula da yancin mata women rights din ashe ana kula da yancin mata yanzu wannan hukumar gaba dai akan mace idan an mata sharri an mata kazafi kaga masu zagin addini cewa ya tauye wa mata haƙƙinsu to zalunci ne san zuciya ne blackmailing din islam ne suke yi amma ba wai kina yi ne da ilimi ba yanzu a cikin wannan ayar duk bayanin da muke nan a kare mutuncin mace ne da aka yi mata kazafi aka yi mata sharri ko ba hissiya shine wato bulala 80 ko ba ma'anawiyya shine kar a karbi shaidar mutum har abada ko ba diniya na uku an ce ya zama fasiki akan kazafi kawai na zina Allah ubangiji ya kare wato mafi muni ɗan uwana shine a rayuwa mutumin da yake mutumin kirki ne a liƙa masa sharri ba daɗi kuma yana cikin abin da ya kyakkyawa lalacewar al'umma zubar da mutuncin masu mutunci waɗanda suke da daraja a ja su a ƙasa a nuna wulakantattu ne tozartattu ne wannan ya fi komai muni ya fi komai ɓaci da tarku alsinatu su barin harasa na mutanen banza wasu ba su da aiki illa intihaku a aradi a shurasa cin mutuncin masu sharafa cin mutuncin masu mutunci akwai wanda su kawai bakinsu zagin mutane cin mutuncin mutane ba wanda ba a zagi a ƙasar nan daga kai shugaban ƙasar har kansila kowa zagi ake kuma daga kan malami mai da'awa mai karantarwa da wanda aka sani da wanda ba a sani ba ba wanda bai wuce a zage shi ba a ƙasar nan saboda rashin tarbiyyar bata na da yawa daga cikin mutane yanzu a ce shugaban ka na gaba ɗaya wani zai iya zuwa ce airtime ya je ya zazzagi shugaban ƙasarsa haka kullum bai taɓa haɗuwa da shi ba watakila kuma duk abin da aka gaya masa ji yake yi kawai ba yi da garanti bai san akwai 'yan siyasa masu manufar siyasa a zage wani abata shi dan a samu biyan bukata ba bai san da wanda ko ya sani ya zama karansu ya zama yaro ko mutum ya kira gwamnansa ya tsitsine masa albarka ya zage shi wallahi wannan ba tarbiyyar musulunci ba ko ya kira wani jagoransa shugabansa duk lokacin da talakawa mabiya suka wayi gari masu shugabancin su basu da mutunci a idansu suna kiransu su zaga har da kiran suna da sifa da bayani a tsine mutum alhace shi to yana shugabantan kana tsine mai kala a ce shi ya za a yi maka abin kirki ka tsine masa Allah ya ce amin mala'iku sun ce amin to ya za a kira abin kirki zai wahala alal aqalli ba laifi bane mutum yayi laifi ayi nasiha a fadakar da shi ko nasihar ba ta kowa bane ba kowane jik and jack ne yake nasihar ba sai wanda ya isa yin nasiha wanda in yayi nasihar za a ji wannan matsalar zage-zage da la'ance-la'ancen shugabanni da cin mutuncin masu mutunci da muke yi a ƙasar nan sheda mana bala'in da muke ciki yanzu malamin addini wani abu zai iya faruwa wani kuskure ko wani ya yi masa ƙarfi ko wani ya yi masa shari'a ko wani abu ya faru karka ga irin yadda za a yi mai mugun zagi a kai zuwa da wasau daman masu shugabanci ko sarakuna kan wannan daman sun riga sun ɗauka Najeriya wata ƙasa ce da kawai ba wani mai mutuncin da ba a ɗaga mai ƙafa za a ɗaga mata ƙafa ba daidai bane ya kamata mu gyara wannan tarbiyya gidajen rediyon mu a cike suke da aikace yan air time ana cin mutunci masu mutunci wallahi ba daidai bane ba tarbiyya ba ce ta kwarai duk inda kuma aka fi samun wannan wallahi sai a cikin musulmi yanzu mun sha faɗa muna bayani za ka ga waɗanda ba musulmi ɗin nan ba ai suna da sanatocinsu ai suna da yan majalisarsu ai suna da gwamnoninsu ai suna da mataimakin shugaban ƙasa ka taba ji sun fito suna zagin su suna tsine mai suna la'antarsa suna cewa a cire shi suna da awar cewa wani kaza ne sai an mai kaza ka taba gani bakinsu alaikum amma mu fa mu ne muke tonan a tsirin namu in ba mu samu shugabancin ba mu yi ta zagi mu ce an hana mu an mana magudi an hana mu idan namu suka samu mu muke fara cin mutuncin namu yanzu bakin cikin da shugaba zai fara gamuwa da shi a ƙasar nan ta mutanen da zai fara gamuwa da shi ne bakin cikin mutanensa su ne ba sa yi masa afuwa su ne ba za su ɗaga masa ƙafa ba to ya za a wayi gari talaka mabiyi yana la'antar shugabansa yana tsine masa albarka a zauna lafiya ta yaya yaya za a yi su ji tausayinku akwai nasiha daban akwai kuma cin mutunci daban to kuma abin tausayi ba wanda ba a yi wa karka ɗauka akwai wani mai mutunci yanzu wanda ya fi kowa daraja ne malamin addini musulunci mai qur'ani mai hadisi ya yi shekaru yana da'awa yana karantarwa to wallahi kada tsautsayi ya sa wani abu ya biyo ta kan wannan mutumin ya zo facebook ko whatsapp kaga irin la'anta da zagin da za a yi masa wallahi wannan tarbiyya ya kamata mu gyara ta ɗabi'a ce mara kyau so ina fatan mu tsare bakinmu tunda muna magana ne akan ƙazafi ba mu gama ba insha Allah gobe za mu dora duk wanda ya rubutu a facebook ya faɗi wani magana akan wani billahi al'azimu in yayi mai ƙarfi wallahi sai Allah ya tsira kai kai da shi a kiyama kun yi hisabi duk wanda ya watsa wani sharing na wani ba a whatsapp ya faɗi wata magana da ba haka take ba akan wani dan uwansa ko ƴar uwarsa wallahi tallahi sai Allah ya tambaye shi duk wanda ya je yayi hira da wani gidan rediyo ya zagi wani ko ya ci mutuncin wani ko ya faɗi magana wanda take ba haka ba akan wani ka sani an yi rikodin mala'ikun Allah ma sun yi rikodin sai ka je gaban Allah ka yi bayani duk abin da ka faɗa ka faɗa an maka tafi an ce jarumi ne kai ka faɗa an ce ai wani ya yi bala'i yau ka faɗa an ce ai wani ya bude wuta alhalin abin da ka faɗa ba ka da hujja ba ka da dalili ba ka da wani abin da in an tsaye da kai za ka iya bayani to Allah sai ya tambaye ka musamman wallahi mu kama bakinmu dangane da shugabanninmu da jagororinmu yana daga cikin lalacewar al'umma idan ya zama shugabanninmu ba su da kima idan mu to ba abin da zai kima Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya kare mu da kare wasu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum